ta'ala fi safarihi idan za ya hawan dabba ya tahi a cikin balaguran shi qabla an taziga shamsu kamar rana ta karkata akhar dhuhra yana jinkirtar da sallah azhar ila waqtil asr har zuwa lokacin la'asar thumma nazala sannan sai sabko daga saman dabba shi fa jama'a bainahuma sai ya hada tsakanin su fa in zagat ash-shamsu idan rana ta karkata daga tsakiya qabla an yartahila gabanin yayi tahiyya sallar dhuhra sai yayi sallan azhar thumma rakiba sannan sai ya hau dabban shi ya tafi muttafaqun alayhi bukhari da muslimu suka rawaito shi dan wannan hadisi na Anas da Allah tabbata a gare shi yana karantar da mu yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hada salloli idan za ya balaguro yace manzon Allah ya kasance idan zai yi tahiyya a balaguro idan dai tahiyyan nashi ya zama kamin rana ta karkata qabla an taziga shams taziga shams shine rana ta karkata daga tsakiya lokacin da rana ta zo tsakiya to lokacin nan ne ake ce ma qamati shams ana cewa kenan rana ta tsayi to daidai wannan lokacin ne take bisa kan mutum kuma in mutum zai kalli inuwan shi a lokacin baya ganin ta ta bayyana amma da inuwa ta fara bayyana bangaren mahudar rana kadan to alama ce ta cewa ranar ta karkata daga tsakiya karkatar rana daga tsakiya shi zai sa inuwa ta fara bayyana ko ma dan yaya inuwa ta fara bayyana to yana nihin rana ta karkata daga tsakiya wannan lokacin shine farkon lokacin sallar azhar kamar yanda ya gabata mun karanta ko kenan lokacin da rana ta karkata daga tsakiya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai yin balaguro sai ya zamanto kamin rana ta karkata ne daga tsakiya zai yi balaguro to sai ya jinkirta sallar azhar saboda lokacin ta bai riga ya shigo ba ko in ya jinkirta ta kenan sai ya tahi a cikin balaguro ya ci gaba da tahiyya har sai ya zo can karshen lokacin azhar wanda karshen lokacin azhar shi kuma shine farkon lokacin la'asar shine yace na summa nazala sannan sai manzon Allah ya sabko daga dabban shi fa jama'a bainahuma sai ya hada tsakanin su kenan wannan jam'in wani irin jam'i ne jam'u taqdimu ne ko jam'u ta'khir jam'u ta'khir ne kenan dama jam'u ta'khir shine mutum ya jinkirtar da sallah ta farko sai ta zo farkon lokacin sallah ta biyu sai yayi ta shine jam'u ta'khir shi kuma jam'u taqdim shine a jinkirtar da wato mutum ya gaggauto da sallah ta biyu a farkon lokacin sallah ta farko kamar da rana ta karkata daga tsakiya to sai ayi azhar kuma ayi la'asar nan ne shine jam'u taqdim wanda ita ta biyu lokacin ta bai yi ba amma an jawo ta tare da ta farko to nan wurin wannan hadisin ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin jam'u ta'khir ne idan zai yi balaguro kahin rana ta karkata daga tsakiya sai yace fa idza zagat ash-shams amma idan rana ta karkata daga tsakiya qabla an yartahila kamin yayi balaguron ya zama rana ta riga ta gama karkata sallar zuhra sai yi sallar azhar ita kadai sun maraki ba sannan ya hau dabba kenan baya jawo la'asar yayi tare da ita ko muttafaqun alayhi to wannan hadisin yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jam'u ta'khir yake yi cikin balaguran shi amma baya jam'u taqdim ko na'am wa fi riwayatin lil hakim fil 40 bi isnadin sahih a cikin wata riwaya ta hakim a cikin littafin shi al 40 da isnadi sahihi sallar dhuhra wal asra thumma rakiba sai yayi sallar azhar da al asr sannan sai ya hawo dabban shi kai kenan wannan riwaya ta hakimu ta ce sallar azhar yake yi tare da la'asar sannan ya hau dabba to akan wannan riwaya ta hakimu kenan yayi jam'in mi yayi jam'u taqdimu kenan wali abi nu'aym fi mustakhraj muslim kana idha kana fi safar ya kasance idan ya kasance a cikin balaguro fazalat ash-shamsu sai rana ta karkata sallar dhuhra wal asr jami'an sai sallaci azhar dal asar baki daya sun martahala sannan sai ya ci gaba da tahiya. To wannan hadisin riwaya Abu Nu'aym da kuma riwaya Hakim sun nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jam'u taqdim. To akan haka malaman fiqhu suke da maganganu game da wannan jam'in guda biyu, shin mai balaguro yana iya yin jam'u ta'khir kuma yayi jam'u taqdim, yana iya yin kowanne ya ga dama koko bai da damar yayi su? To akwai maganganu guda uku na malaman fiqhu. Magana ta farko ita ce maganar jumhurin malamai, malaman Hanabila da malaman Shafi'iyya da malaman Malikiyya, su mazhabar su shine mutum mai balaguro yana da zabi ya iya yin jam'u taqdim, in yana so ya iya yin jam'u ta'khir, kenan kowane jam'i yana da damar yayi. Dalili kuma shine waɗannan hadisan da suka zo suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi jam'u ta'khir, yakan yi jam'u at-taqdim a cikin balaguro. Wannan shine mazhabar Hanabila, shine mazhabar Shafi'iyya, shine mazhabar Malikiyya. Sai kauli na biyu shine mai balaguro ba ya da damar yayi jam'u taqdim, su ba su yarda ba da jam'u taqdim, sai dai jam'u at-ta'khir kadai. Dan haka mai balaguro zai yi jam'u ta'khir ne kadai, saboda wannan hadisin na Anas cikin shi babu jam'u taqdim, kuma shine riwayar Bukhari da Muslim. Sauran riwayoyi kuma ba su da ƙarfi wajen su wanda za su iya tunkara wannan riwaya, saboda haka jam'u ta'khir ne kadai za yayi, ba zai yi sauran ba. Wannan shine mazhabata malaman wannan Zahiriyya. Sai mazhabata malaman Hanafiyya suka ce ba wani jam'u taqdim ko jam'u ta'khir. Shine mazhaba na uku ko kauli na uku, suka ce babu wani jam'u taqdim ko jam'u ta'khir kwata-kwata, kawai Allah ya farlanta salloli akan lokacin su, saboda haka mutun yayi su akan lokacin shi. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan haka ko mutun yana balaguro yana da damar yayi kasau, amma ba ya da damar ya ce zai game salloli. Me yasa zai game su bayan Allah ya tsara su akan lokutan su, yana son a dauraye su cikin lokaci? Saboda haka suka ce yin sallah akan lokaci shine tabbataccen zance, ba su yarda ba da jam'u taqdim ko jam'u ta'khir. Daga cikin dalilan su banda wannan ayat da suka za, suka ce ai ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam kwanukan da yayi Amina kwana uku bai taba hada wasu salloli ba ciki, yayi kwana uku Amina, amma sai dai ya jira ko wace sallah in lokacin ta yayi sai yayi ta. Kenan saboda haka kawai babu jam'u taqdim babu jam'u ta'khir. To wannan shine wato ra'ayoyin malamai ko kuma fahimtar malamai akan wannan mas'alai ta jam'u taqdim da jam'u ta'khir. Amma abin da yafi inganci kuma yafi rinjaye ciki shine wato ra'ayin jumhur malaman Malikiyya da Hanabila da Shafi'iyya. Abinda suka tabbatar anan shine cewa mai balaguro yana da damar yin jam'u taqdim, kuma yana da damar yin jam'u at-ta'khir tare da kasaru. Don haka wanda yake balaguro yana da wannan damar. Dalili kuma waɗannan hadisan da suka tabbatar da wannan hukuncin, don haka hukuncin tabbatacce ne dalilin waɗannan hadisai. Kenan wanda yake balaguro yana da sauki na yin kasaru, kuma bancin haka nan yana da sauki na hada salloli. Idan lokacin da zai yi balaguro rana ta riga ta karkata, yana da damar hada azhar da al'asar domin ya tafahara hanya. Idan kuma rana bata karkata ba, to yana da damar ya jinkirta. Sai malaman da suka ce babu jam'u taqdir da jam'u ta'khir, sai aka tambaye su, to ya za ku yi da wannan hadisin? Ai ya tabbata. Sai suka ce wannan hadisin ba jam'u ta'khir ba ya nuna ko jam'u taqdim. Suka ce akwai wani jam'i mai suna jam'u suri, suka ce don haka wannan hadisin ya nuna jam'u suri. Menene jam'u suri? Shine wanda a sura sai kaga kamar an hade sallolin, amma a hakika ba hade su bane akai. Suka ce shine wanda manzon Allah yayi, don manzon Allah ya kasance idan zai yi balaguro idan rana bata karkata ba, to yakan jinkirta, sai an zo ƙarshen lokacin azahar. Yau kaga cikin lokaci dai yayi, suka ce domin ƙarshen lokacin azahar, ai lokacin bai ƙare ba, sai dai lokacin ta ne na ƙarshe. To shi lokacin sa na ƙarshe kuma dama shine lokacin farko na al'asar. Yace kowace yayi su cikin lokaci, kowace cikin lokacin ta yi, domin yakan fara da azahar kin wadda ƙarshen lokacin ta ne. Ko da yake ƙare ta an shigo cikin lokacin al'asar, ita ma sai yi ta farkon lokacin ta. Dan haka sai suka ce wannan jam'u suri ne. To kaga wannan shine kokarin da wannan malaman suka yi, Allah ya saka masa da alheri a wajen fahimtar dalili, ba san rai ba san zuciya, kawai kokari ne na su fahimci mi maganar manzon Allah take ne. To amma abinda jumhuru suka ce akan shi shine ya zama daidai, kuma shine dalilai suke tare da shi kirikiri, babu kauce ma inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake fassara ayoyi da hadisai gaba ɗaya, kuma shine abun koyi. Don haka yin haka ba ya nuna mutum ya yi sallah ba akan lokacin ta ba, a ya bi umarni tsab, don haka babu matsala. Sai hadisi na gaba, wa an Mu'adh radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuka. Daga Mu'adhin yaddan Allah ta tabbata a gare shi, yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Tabuka. Fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an, sai ya kasance yana sallar azhar da al'asar gaba ɗaya tare, wal maghriba wal isha'a jami'an, maghriba da isha'i yana yin su tare. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaice shi. Kaga wannan hadisin shi kuma ya zo a dunkule, ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Tabuka ya dora yin azhar da al'asar tare, maghriba da isha'i tare, ba tare da ya fayyace ba shin jam'u taqdimu ne ko jam'u ta'khir ne yake, ko kawai yana yin su tare. To shi sa su malamai sai suka dauki wannan hadisin suka dora shi akan wancan hadisan da suka wuce, suka ce kawai za a rarrabe hukuncin ne, ma'ana yana yin su tare ko yayi jam'u ta'khir ko yayi jam'u at-taqdim. Wasu kuma malamai suka bar shi haka nan kawai a dunkule, domin zaman wanda yake balaguro, suka ce ko bayan ya sabka a inda yaje balagurin tubuna da damari, domin wannan hadisin yana nuna cewa ko bayan mutum ya sabka a masabki, to yana da damar haɗe salloli, ko yana da damar ya haɗe azhar da al'asar, yana da damar ya haɗe magariba da isha'i. Ita asuba ce dai ba ta haɗuwa da kowace, waɗannan dama su ne ake haɗewa, azhar da al'asar, magariba da isha'i. Kuma mutum bai da damar ya haɗe al'asar da magariba, ko su ma bai sa, waɗannan dai haɗewan dama su biyu ne, wuri biyu ne ake haɗewa, a haɗe azhar da magariba, ko a haɗe magariba, a haɗe azhar da al'asar, ko a haɗe magariba da isha'i. Kenan wannan shine. To sannan akwai wata mas'ala ta mutumin da ya je balaguro sai ya sabka a garin da ya tafi. To bayan ya sabka, wataƙila ma gidan da ya sauka, nan ƙofar gida akwai masallaci, da yawa mutane suna yin haka, kun sabka a balaguranku kuna ji sauti yana kawo maku ana hayya ala salati hayya ala sala, amma sai su kita hiya masallaci, sai su yi zaman su ta da sallan su ya junan su, su yi ƙasaru kuma su game sallolin su. To babu kwankwanto cewa suna da damar su yi haka nan, ba laifi bane. Mutanen da suka je balaguro koda suna jin kiran sallah, suka kittahiya masallaci, suka tsaya, suka yi sallan su, suka yi kasaru, kuma suka game sallolin su, suna da wannan damai a shari'ar musulunci. Amma sai dai sun bar abin da yake aula, abin da yayi, domin mahihicin abu shine su tahi, su yi sallah a cikin masallaci, su bi al'umman musulmi, su kara ma al'umman musulmi yawa, su bi liman. Wannan shine mahihici. Amma idan suka zaɓi kawai su ba za su je ba, za su tsaya su yi, to wannan ja'izi ne suka yi, ya halatta gare su. Kenan ba laifi bane ba cewa su tsaya cikin gida inda suka sauka, su tada sallan su, su game, kuma su yi kasaru, duka suna da wannan dama. Amma da za su yi haƙuri da wannan su je su bi liman, to kuma wannan bin liman kin shi yahi a lokacin da suke jin kiran sallah su je su yi tare da al'umman musulmi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغا ابن عباس يدى الله تتبتا أغريس يتي منزان الله تيرا دا أمينشان الله ستبتا أغريس يتي لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برودين كركو يكسر صلاة أتكين تهي الدبتكي بريدي بداه دبا من مكة إلى عسفان دغا مكة زوا عسفان رواه الدارقطني بإسناد ضعيف الدارقطني يروي تشي دا إسنادي ميروني والصحيح abin da yafi inganci annahu mawqufun wannan hadisin maganar ibnu abbas ne kenan shine mawqufi maganar da bata kai ga annabi ba ta sahabiji kaza akhrajahu ibnu khuzaimah kamar haka ne ibnu khuzaimah ya fitar da shi matsayin mawqufi to wannan hadisi wanda aka ce da'ifi ne a matsayin marfu'i amma yana zama sahihi a matsayin mawqufi kenan yanzu in ya zama sahihi matsayin mawqufi kenan ya tashi daga zancan annabi ya komo zancan wa zancan sahabi abdullahi ibn abbas to in kau ya taso daga zancan annabi ya koma zancan sahabi to shi kenan ya zama kamar zancan fiqhu ne ya zama fiqhu ana iya tattaunawa akan shi in an ga dama a karba in an ga dama a yi watsi domin ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyi matukar ya zamana ya tashi daga zancan annabi ko ya dawo zancan sahabi ne shi kuma sahabi ba shi Allah ya aiko ba zai yi fahimtar shi ne shi ma ya ga abin da ya fahimta karkashin hadisan annabi in an ga fahimtar shi ta dace da daidai sai a karba in kuma aka ga fahimtar shi ba ta dace da daidai ba sai a yi waci da ita a bar mashi kayan shi a roƙa mai rahama Allah da gafara Allah da yarda Allah wata kilan kuma a kyautata mai zaton ba san rai bane fahimtar shi ce akwai inda ya fahimto ta ko kaga kamar hadisin da muka karanta na inna ummati a can baya ko cikin alwala mun karanta hadisin inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu ba Abu Huraira rawaito shi ba amma karshe sai istidraji sai ya ce famanistaqa aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al duk wanda yake iya tsawaita gaban alwallan shi kawai ya aikata kuma shi kaga fiqhun shi ce Abu Huraira ko tare da fiqhun Abu Huraira ce kuma shi sai yake aikata sai aka same shi in yana alwala yazo wanke hannu sai ya kusa kaiwa ga kafada in yazo wanke kafa sai ya daga can saman kwabri to amma wani malami a duniya yake aiki da ra'ayin Abu Huraira babu hasali ma cewa suka yi wa Abu Huraira taqala damin kisi faqada yumayyizuhu ul irfan Abu Huraira ya faɗi wannan ne daga fahimtar shi dan haka sai masu ilimi suka bambance maganar annabi da maganar Abu Huraira suka ce shi tashi aje mai kashi alwala ana yin ta ne yanda annabi ya karantar sallallahu alaihi wasallam iya gaban da inda manzo Allah yake tsayawa nan ne daidai da wani ya zo ya irin ta Abu Huraira sai mu ce ba kai daidai ba sai ce a ai Abu Huraira haka yake sai mu ce to karanto a da ta ce Abu Huraira Rasulullah to in babu sai mu ce to laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shine aya tace akuna da kyautawan koyi da ma'aikin Allah to kaga wato haka ake a tantance daidai kuma da haka nan ne musulunci ya samu tsarki ya zama babu ra'ayin wani wanda za a bi ido rihi fa abin da yasa malaman hadisi suke irin wannan har su tantance ma maganar sahabi da maganar annabi dan ka wani ya zuro kanshi wanda ba sahabi ba yanzu zama ne shi sahabi ma in aka gano magana tashi ce to ana da tashewa a kanta to kai da ba sahabi ba sai ka zo ka ce wani abu cikin addini ku a suwa kare da gudun layya dan haka babu wannan zancan in dai zama na sahabin annabi ma in yi magana domin in ka ce kai waliyi ne kuma da gaske an yarda babu ja kai waliyi ne to ka hi sahabbai waliyan taka kaga ba kai yarda kace haka in dai kai mutumin kirki in kau kace ka hisa habbai to tun daga nan ma sai mu makurowa mu ci gaba mun san kawai kasur gumin dan iska domin ba yayyuwa mutun ya ce ya hisa habban annabi zama wali kuma shi kalkashin al'umma annabi yake wallahi ba yayin rai hoy idan mutun ya tada barbaru bai hutuwa kiri-kiri ya ce eh ai shi wali ne wanda ba taɓa yin irin shi ba za ka ke mihi to dan haka wali ba zai wuce waliyantaka sahabban annabi ba sallallahu alaihi wasallam to amma tare da wannan waliyantakar tasu da wannan darajar tasu ta sahabbantaka in suka faɗi wani ra'ayi a musulunci aka gano manzon Allah ya faɗi sabanin shi sai a rike na manzon Allah hannu bibibiyu sai kuma a kala nasu ai ta karantawa kawai ya zama karatu dan haka anan arba'atu burdin a can baya karatun da ya gabata mun karanta hadisan da suka kawo zancan tazara ko wajen kasaru to kuma a can cikin su mi bayanin ko menene albarid muka ce baridi guda na daidai da farsaki hudu ko farsaka guda hudu shine yake daidai da baridi daya to dan haka wannan hadisin abin da ya shahi bayanin shi ya riga ya gabata na kasaru وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا وانا حديثي دقى جابر يدن الله تتبت أغريش Jabiru ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce khairu ummati mahi alherin al'ummata alladhina idha asa'u istaghfar sune waɗanda idan suka muna na aiki suka yi mummuna aiki kenan istaghfaru sai su roki gafarar Allah wa idha safaru kuma idan suka yi balaguro kasaru sai su yi kasarin sallah wa afutaru kuma su ci abinci ba za su yi azumi wannan hadisi da barani ya fitar da shi cikin al-awsat da isnadi mai rauni wa huwa fi mursal sa'id ibn al-musayyib yace wannan hadisin yana cikin mursal na sa'id ibn al-musayyib mursal wajen malaman hadisi shine hadisin da wato tabi'i yace manzon Allah ya ci ba tare da ya faɗi sahabin da ya ji daga bakin shi ba wannan shine mursal dan haka mursal ne na Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib yana cikin wato a'imma dan ana ce mashi imamu tabi'i to yana cikin waɗanda marasili nasu suna da madogara dan su malamai sun ce ana karban mursal idan na Sa'id ibn al-Musayyib ne da manyan tabi'ai irin shi to Allahu a'lam dan haka dai a takaice wannan hadisi da'ifi ne a binciken da malamai suke to kuma tare da raunin shi ma'anar da take cikin shi ita kuma ingantatta ce wasu dalilai sun karfafa ta domin hadisin yana magana cewa mahi alherin al'umma sune masu roƙon gafarar Allah idan suka yi laifi wanda kuma in sun yi balaguro suna yin kasaru kuma su aji azumi to wannan ba shakka duk wannan maganganun suna da dalilai tabbatattu kaga dalili na cewa mahi alherin mutane su ne waɗanda ke roƙon gafarar Allah Allah ya faɗe cikin ayoyin Al-Qur'ani da yana faɗan mutanen kirki ko a suratu Ali Imran ya ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su dogewa akan abin da suka aikata na zunubi kuma alhali su suna sane da cewa lahin ba su dogewa suna roƙon gafarar Allah to kaga suna cikin mahi alkhairin al'umma sannan cewa idan mutun yayi balaguro yayi kasaru kuma ya aji azumi wannan dai ya gabata zancan shi hadisin da muka karanta inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu wa an Imran bin Husayn radiyallahu anhuma qala kanat bi bawasir fa sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an as-salah daga Imran dan Husayn yadda Allah ta tabbata a gare shi yace na kasance ina da ciwon basir sai na tambaye annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an as-salah game da sallah فقال هي منزان الله يجي صلي قائما تو كي صلى دغ تصي فإن لم تستطع فقائدا إذا باك إياوا تو كي دغ زوني فإن لم تستطع فعلى جنب إذا باك إياوا تو سي كي أكن جيه كنا جيتشي رواه البخاري بخاري يرويتشي wannan hadisin wannan hadisin ابن حجر يا كاو شي a cikin babi na wato sallan mai balaguro da marar lahiya saboda ya nuna cewa marar lahiya shi ma yana da rahusa da rangwame irin na mai balaguro in ta kama marar lahiya sai ya haɗe sallan shi musamman ma in rashin lafiyar ya zamo yana buƙatar wani aiki da za a mai kamar wanda ake ma aiki ko sai an fasa shi to sai tabbatar da fasa shi za a yi nan da dan lokuta kadan to sai ya ga mai sallah ya ga mai azhar da al'asar ko ya ga mai magriba da isha'i to haka nan kuma hadisin ya nuna cewa yanda mutum zai yin sallah lokacin da ba iya yin tsayuwa domin asalin sallah ana son a yi ta ne daga tsaye idan mutum ba iya tsayuwa to sai ya je mataki na gaba shine yayi daga zaune in kuma mutum yana iya tsayuwa to bi halatta bai yi ta daga zaune sallar farilla baka da damar kana iya tsayuwa amma kai daga zaune amma sallar nafila kana da wannan damar kenan in nafila ce mutum yana iya tsayuwa kuma yayi daga zaune ba matsala sai yana da rabin ladan wanda yi daga tsaye fa in lam tastati fa qa'idan idan baka iya tsayuwa to sai kai daga zaune fa in lam tastati fa ala jambin idan baka iyawa daga zaune to sai kai daga gicce kenan ka gitta ga cagen ka na dama ko cagen ka na hagu amma cagen na dama yahi idan mutum yana da ikon gittawa ga cagen shi na dama to shine mahifici sai ya huskanci alƙibla da huskan shi ya kwanta a cagen shi na dama sai yayi sallah a haka nan yana nuni da wuya da huskan shi yana nuni a wajen sujada da ruku'i to idan mutum baya iya wannan wasu malamai suka ce idan baya iyawa sai yayi sallah ko dai da ido ko kuma da zuciya wannan ra'ayin wasu malamai kenan wanda wasu malamai su kuma suna ganin babu dalili na yin sallan nan da ido ko da zuciya babu wani tabbataccen dalili shi yasa ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi a wajen shi idan dai baka iya sallah daga tsaye kuma rashin lafiya ta sa ba za ka iya daga zaune ba kuma ciwon ba zai barka kai daga gicce ba yace to kawai sallah ta sauka daga kanka an yahe ma domin yace domin shari'ar musulunci ba ta zo da wani mataki ba sama ga wannan wannan matakan ne kawai shari'ar musulunci ta faɗi daga tsaye daga zaune daga gicce ba ta kawo zancen kai sallah da ido ba ko kai sallah da zuciya to wannan shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma wasu malamai su kuma ra'ayinsu shine kawai kai sallan nan dan dai shine yahi kiyayewa ka a zo a ce akwai ta akan ka kuma lahira ba a dawowa duniya to kaga ra'ayin wannan malamin yafi ƙarfi akan ra'ayin Ibn Taymiyyah wannan malaman da suka ce kai dai sallai kawai shine yahi kiyayewa to lalle kai ta shine yahi kiyayewa domin in za ake shawara ba sai an dawo ba idan zamana ka je lahira sai Allah ya ce ai ban sabke ma ita ba to sai ayyaya zaka ce rabbir ji'un amma in kayo insha Allah baka zawa lahira a cewa ya saka kai aikin banza kai ka san Allah ya saka kai sallah ya ma umarni kai sallah a halin da kake kuma yanzu kana da baka da halin yi daga tsayuwa baka da halin yi daga zaune baka da halin yi daga gicce amma kana iya yi da zuciya ko kuma kana iya yi da ido to kawai sai kai shikenan ka sabke umarnin Allah don haka wato wannan zancen shi yayi inganci cewa duk mutumin da ba zai iya yin sallah daga gicce ba to insha Allah yayi ta da duk abin da ya samu in ma da zuciya ya samu zai iya yi ko kuma da nuni da idan shi wannan yahi saboda shine al-ahwat kamar yanda malaman fiqh suka ambata shine zama ihtiyati da kiyayewa kuma wannan hadisin ya gabata mun karanta can karshen babi na sifatul salago Allah ya maimaita shi ne saboda yana ganin yana da munasaba anan domin shi ma kalkashin salatul maridi wa an jabir radiyallahu anhu qala ada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama maridan daga jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaje ganin wani marar lafiya far'ahu yusalli ala wisada sai ya ga marar lafiyan nan yana sallah akan wani matashin kai sannan sai ya dago matashin kai yayi sujada akan shi saboda sa kai uku fara ma biha sai manzon Allah ya jefar da wannan matashin kan wa qala yace salli alal ard kai sallah akan kasa in istata'ta idan dai kana iyawa wa illa in ka baka iya yi akan kasa fa awmi ima'an to kawai kai nuni waja al sujudaka akhfada min ruku'ika kenan ka sanya sujudanka yahi zama kasa ga ruku'inka. Rahul Baihaqi wa Sahih Abu Hatim wa Qafafu. Wana hadisin ma ya gabata a cikin sifatin sala. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli mutarabbi'an. Daga Aisha yaddan Allah ta tabbata a gare ta tace naga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sallah yana mai zaman ta mukila. Rahul Nasa'i wa Sahih Hakim. Wannan kuma hadisin ya gaya mamu zaman da ya dace mara lahiya yayi wajen sallah shine zaman ta mukila. Babu salatul jumu'a, babi wanda zai magana akan sallar jumu'a. Salatul jumu'a, sallar jumu'a, kalmar al-jumu'a a lokacin jahiliya ana ce mata aruba, daga baya ne aka maida ta yawmal jumu'a, amma da yana ana kiran shi da aruba ne. Kamar yanda sha'iri ya faɗi yace u'ammilu an aisha wa anna yawmi bi awwal aw bi ahwana aw dabal aw tali shabari fa in afutuhu famunisa aw arubata aw shabari. To nan ya zano duka kwanakan sati yanda sunayen su yake da a jahiliya. Kinan ranar lahadi da ana ce mata awwala, rana atani ana ce mata ahwana, rana talata haka ya jero su yanda ya jero su cikin wannan baitin. Kenan juma'a ita ce aruba. Ana karanta ta aljumu'atu, aljumu'a da damma ga mimun jumu'a, sannan ana karantawa da sukunu ga mimun a ce aljum'a, aljum'a ko aljumu'a, aljumu'a, aljum'a. An sanya mata wannan sunan ne kamar yadda wasu malamai suka ambata li annaha jama'atil fada'il, suka ce saboda ta tattara falaloli masu yawa a cikin wannan yini. Yini ne mai falala, ya tattara alkhairai, sai aka sanya mai yinin suna aljumu'a li jam'ihi alfada'il. Wasu malamai suka ce an kira juma'a ne da aljumu'a domin saboda li annallaha azza wa jalla jama'a fiha khalqa adam, domin a cikin wannan yinin ne Allah ya tattara halittar annabi adama. Saboda haka tattara halitta annabi Adam da aka yi cikin ranar juma'a shi ya bata sunan aljumu'a, shi yasa aka kira ta da suna aljumu'a. Allah ya ambace wannan yinin a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a, min yawmil juma'a. Wannan yinin na juma'a yini ne mai albarka mai girma a wajen Allah, shi yasa Allah ya zaba wa wannan al'umma shi. Domin malaman tafsiri sun ce kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin, dan fakhtalafu wannan kaddara shi ake wajen tafsiri. Suka ce wannan aya tana zance ne akan ranar juma'a, shi yasa Allah ta'ala karshen aya yace fa hada Allahu alladhina amanu limakhtalifa fihi ne ko limakhtalafu fihi ne. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. أبين يا من اختلاف يأتي دهك فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. سي الله يشرير دوان دسوك إيماني قابن دسو الأمة دسوك قباتي مسوك سعباني أجكيش دإذنيش. Sai malamai suka ce a ranar juma'a ne suka yi sabani a cikin shi. Yahudawa suka lalabo Asabar, Nasaru suka lalabo Lahadi, mu kuma Allah ya dora mu zuwa ga abin da suka yi sabani a kan shi shine yawmul juma'a. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadhal yawmul ladhi ikhtalafu fi, wannan shine yinin da suka yi sabani a cikin shi. Fa hadana Allahu ilai, sai Allah ya dora mu zuwa gare shi. Fan nasu lana fihi tabu'un, mutane suna biyan mu a cikin shi. Al yawma lana, yau juma'a mu muke da ita. Wa ghadan lil yahud, gobe asabar ta yahudawa. Wa ba'da ghadin lin nasara, yace banda gobe kuma nan nasaru. Yana cikin abin da yake nuna girman yinin juma'a da albarkan shi da darajar shi da muhimmancin shi. kasantuwar shine yinin da Allah ya gama halittu a cikin shi, shine yinin da Allah ya kammala halittar samai da ƙasai. Wal qad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, cikin kwana 6 Allah ya halicci samai da ƙasai. Allah ya fara halittar samai da ƙasai ran Lahadi, aka zo aka yi attane, aka zo talata uku kenan ko, aka zo laraba hudu kenan, aka zo alhamis biyar kenan, aka zo juma'a yini na 6, sannan ne Allah ta'ala ya kammala halitta. Shi yasa Yahuda da yake mutanen banza ne, sai suka ce ai da ya kammala halitta ya gaji sai ya huta ran Asabar. Shi yasa suka maida Asabar ranar hutu su ma. Suka ce to saboda da ya halicci samai da ƙasai ya kammala ran juma'a, to ya sha wahala ya gaji sosai, suka ce da Asabar ta yi sai ya hutu wannan yini, sai aka maida Asabar su wajen su ranar hutu ce, saboda Allah ne ya huta a wannan ranar ko. To har yanzu Yahuda na hutu ranar Asabar, saboda ranar hutun Allah ne wajen su. To kaga wannan ba karamin kuskure bane. Allah ya sabkar da ayoyi a Qur'ani yana maida musu martani. Wannan ayan ma da muka karanto martani ne gare su, kamar yadda malaman tafsiri suke faɗi cewa wannan ayar raddi ne akan Yahudawa. Allah ya ce walaqad haqiqa wallahi khalaqna samawati wal arda, mun halicci samai da ƙasai, wa ma bainahuma, da abin da yake tsakanin su, fi sittati ayyamin, cikin kwana 6. Allah yana da ikon ya halicce su cikin ƙabtawa, amma dan ya koya ma halittun shi bin abi sannu wajen al'amurra, sai Allah ya ce wa ma massana min lughub, kuma babu wata gajiya da ta shahe mu, walam ya'ya bi khalqihinna, kuma bai gaji ba daga halittar da yayi musu, da sauran ayoyi wanda Allah yake nuna cewa shi fa bai gaji ba. Wanda yake ya gaji ƙarya ne yake yi, jingina ma Allah tawaya ne da aibi yake yi, don haka wato Allah ta'ala zai mai hukuncin da ya dace da shi. To ranar juma'a shine idi na sati, idil usbu'i, idi ne na sati, domin akwai ijtima'un usbu'iyyun, wanda musulmi suke yi, saboda musulmi suna da ijtima'at. Akwai ijtima'in yaumi, tattaruwa, haduwa wadda ake ta yi, da kuma wannan sau biyar ake yi ko, a salloli guda 5, wanda kowane ƴan unguwa suke wannan haduwa. To akwai kuma haduwa na mutanen gari wanda suke na sati-sati, a haɗu waje guda a yi sallah a gaisa da juna, duk kowane sati shine yinin juma'a. Akwai na shekara kuma na idi ko, akwai mahi girma shi kuma shine na arafa ko, to da sauransu, duka wannan shari'ar musulunci take ta, kuma yana cikin khususiyatu nata, in wata shari'a ta isa ita ma ta gode nata irin shi. Don haka wannan tsarin na tattaruwan mutane Allah ne ya tsara, wanda yake da hiyayyen addini. To ran juma'a idi ne na sati wanda musulmi suke tattaruwa ciki, sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul juma'a, mahi alherin yini wanda rana take bullawa a cikin shi shine yinin juma'a. Don haka shine shugaban kwanakai gaba ɗaya na sati, ranar juma'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a juma'a ne Allah ya halicci annabi Adam, farkon halitta annabi Adam Allah ya halicce shi ran juma'a. Sannan kuma ba a busa mai rai ba sai ran juma'a, ran juma'a aka busa mai rai, sannan kuma ran juma'a aka shigar da shi aljanna, sannan ran juma'a aka huddo shi daga aljanna, sannan ranar juma'a alkiyama za ta tashi. Ranar juma'a manzon Allah ya ce akwai wani lokaci muhimmi wanda ba ya yiwa wani bawa yana tsaye yana sallah yana roƙon Allah a daidai lokacin, sai Allah ya karbi addu'an shi. Kenan akwai lokacin karban addu'a cikin yinin juma'a. Duk da malamai sun yi sabani akan lokacin, wani lokaci aka samu maganganu ko masu tarin yawa, kamar yadda Ibn Hajar zai ambata a nan gaba cewa akwai maganganu sama ga 40 na malamai wajen iyakance yini, wanga ya ce wani lokaci kaza ne, wanga ya ce, amma mahi yawan malamai sun raja akan cewa a lokacin bayan la'asar kinnan dai, daga bayan sallar la'asar kinnan ne zuwa waɗuwar rana. Malamai sun kama hujjoji da dama akan cewa shine Allahu ta'ala a'lam, wanda Abu Huraira lokacin da ya tambayi Ka'ab al-Ahbar lokacin Ka'ab ya ce mai bayan sallar la'asar ne, ya karanto cikin At-Taura, sai Abu Huraira ya ce mai kuma ai manzon Allah ya ce ba yayyewa wani bawa ya dace da lokacin yana tsaye yana sallah kenan ya nuna ana sallah lokacin shi kuma ba Allah asar ba a sallah to sai suka tattauna tattaunawa dai tana nan cikin littafin Muwatta Malik gon dan haka wannan yana nuna cewa juma'a tana da girma sosai to wannan babi na sallar juma'a ne zai yi magana akan salatul juma'a sallar juma'a عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم دق عبد الله بن عمر دا أبو هريرة دا الله تتبت أغريس سوبي سكتشي سنجي ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuli yana fadi ala a'wadi minbari akan itatuwan minbarin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da minbarin shi wani dan kututturan icce ne adabinu yake hawa a matsayin minbari yana huduba akan shi sai wata mata a nan Madina tana da wani bawanta wanda yake bawan nata kafinta ne kwararre sai tazo ta nema wajen manzon Allah sun cewa ya bata dama ta yi umarni ga wannan bawan nata ya kera wa manzon Allah minbari wanda zai dora hawa sai manzon Allah ya bada dama sai ta yi ma wannan bawan nata umarni cewa ya kera minbari wanda manzon Allah zai dora tattakawa yana hawa yana huduwa dan haka sai ya je ya bambaro iccen goruba ya fashe ya gyara shi yayi minbari lahiyayye wanda yake da matattakala guda uku radda aka dora minbarin manzon Allah ya haushi ya fara huduba yana fara muqaddima dan kututturan nan wanda aka saba hawa sai aka je ya fashe da kuka kai da kowa ya ji duk wanda ke wurin sai da ya ji kuka kututturan dabinan nan kawai ya fashe da kuka sai da manzon Allah ya sabko daga minbarin nan ya je ya rungume wannan kututturan ice ya bashi hakuri wani sahabi da ya rawaito hadisin yace sai muka je na shasheka kamar yanda dan yaro dan jariri yake in ana daddaba shi ana bashi hakuri yana ajiye zuciya yace haka muka je kututturan nan kaga wannan yana cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jiz'a hanna law kututturan ice yayi kuka na shauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ko da manzon Allah ya dawo he manzon Allah yace yayi kuka ne saboda abin da ya saba ji na wa'azi da zikiri ya ga yanzu shikenan an yi mai juyin mulki asa amma mutan juyin mulki kuka yake ya ta kira wanda za su taimake shi ne dan Afrika ne bai kiran talakawa su taimake shi sai dai ya kira waɗanda yake mai aiki gashi talakan da suka zabe ka ole da ka tashi kace talaka ku nuna hushinku an taba ni ni ne shugaban da kuka zaba ya san ƙarya ne ba su suka zabe shi ba sai dai kira waɗanda suka dora shi ce su zo su kawo mai gudunmuwa amma inda gaskiya ne ya za a ce amma juyin mulki sai ka kira wanda suka zabe ka kai ka ce a bari in bar su da talakawa ai su ma sun ishe su suka zabe ni awa da ƙarya ce kake ba zaben ka suka yi ba duk zaben nan na Afrika gaba ɗaya cuwa-cuwa ce a ina ne ake zabe cuwa-cuwa ce zawa yake jo su muna hukai suna wato su zababban shugaba wanda aka zaba ta hanyar ƙuri'a uban waye zabe shi wallahi ba zaben su ake ba haiwa ne suke wallahi ba a zaben su duk cuwa gabanin na Afrika kuma yanzu in banda ma rishin gaskiya kana jin wata kungiya ce take ai za mu dauki mataki za mu yi tsarin da za mu hana juyin mulki a Afrika ai ba ku iya in wata gare ku dauki matakin wato matakin hana aikata abubuwan da suke kawo juyin mulki shine adalci ba ku ce ku hana juyin mulki da ƙarfin tsiya ba ku hana yin bannar da ke janyo juyin mulki shikenan sai a zauna lafiya ai zama na za a yi aitid da kyau a ga wai menene yake jawo juyin mulkin nan kuma Afrika da ake cewa nan ne aka yawaita juyin mulki eh nan ne kuma ba za a bari ba amma me yasa ai akwai dalilai go dalilan da yasa shine saboda babu wawayen shugabanni kidahummai masu zaluntar al'ummansu wanda za su iya hada kai da wani can daga ƙarshen duniya ya tsallako su hada kai da shi a zalunci al'ummansu in banda ɗan Afirka da Larabi yana yin haka nan ko da zai yi da sauki-sauki dai sai da ya habba-habba amma ya bada kai 100% bori ya hau a ce a cuce al'ummar shi kawai shi dan da ya samu kuɗi ba zai yi ba Bature yana yin haka nan bai yi baki fa da gudu ma zai yi shi in nema ma yake ma inda za a taimaka a karbe shi su hada kai su cuce al'ummar shi shi ya haye sauran al'ummar su ta tsuwa to tunda ku haka kanku yake kuma ba ku sa ranar canzawa ba da dainawa tabi kamata ba ku dora tsuwa in an muku dita kamata ku zama sauran shugabanni ku yi koyi da halin su tunda ana koyi da kafiri a wajen abun kware ku yi koyi da halayensu kuma ku zama masu kaunar al'umman ku masu aiki saboda jama'ar ku babu ruwan ku da entiran wasu na waje entiran jama'ar ku ne gaban ku in kuka zama haka wallahi ba wai ba sai kun yaki da kudeta ba ko kun dauki matakai ko dokoki a da an yi muku kudeta su talakawan za su nuna fushin su kuna cikin yi masa aiki mai kyau kuna taimakon su za su bari kudeta ta tabbata ai da sun huto suka ce ba su yarda ba dole wanda ya kudeta ya arshi amma in an yi muku juyin mulkin murna suke istoski ta murna an raba su da alakakai an raba su da bala'i kuma sai ka ce dole sai an kakaba masa bala'in nan kaga ce zaben shi akai to wai zabe shi tukwana fabar dai ka in yi nisa saboda wannan dan tabo shi ne baya cikin layi don haka wato Abu Huraira da Abdullahi ibn Umar suka ce sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi akan itacen minbarin shi kaga nan cika akwai nuna muna tunda babi na sallar juma'a ake akwai nuna muna cewa ana son liman yayi hudu ba bisa minbari yahi sai dai in babu kawai sai ya kasa eh amma in dai akwai minbari to ana son liman ya hawo minbari saboda hawan minbarin nan yana sa ya bayyana kowa ya ganshi ko ita kuma hudubar juma'a dama so ake kowa ya huskanci liman kakkace ya za ku yi ku kura mana ido duka duka kowa so ake ya huskanto liman kuma ka hau inda kowa zai gane ka da kyau to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hawa minbari kuma wannan minbarin da wato wannan bawan ya kera shine minbarin da manzon Allah ya ci gaba da hawa har Allah ya karbi ranshi bayan Allah ya karbi ranshi bisa kan shi ne Abubakar Siddiq ya dora hawa har sai da Allah ya karbi ranshi bayan Allah ya karbi ranshi bisa kan shi ne Umar ibn al-Khattab ya dora hawa yana hudubobi har sai da Allah ya karbi ranshi bayan Allah ya karbi ranshi bisa kan shi ne Uthman ibn Affan ya dora hawa yana huduba har sai da Allah ya karbi ranshi bayan Allah ya karbi ranshi bisa kan shi ne Ali ibn Abi Talib yaddan Allah ta tabbata a gare shi ya dora hawa har sai da Allah ya karbi ranshi bayan shi har sai da Muawiya ya zo shi ma Muawiya ya dora hawa bisa kan shi to amma Muawiya lokacin shi sai ya bada shawaran a ƙara gyara minbarin sai aka ƙara mai matattakalai guda uku dama can farko da aka yi shi da matattakala guda uku akai to yanzu Muawiya ya bada shawara a ƙara gyara shi aka ƙara mai matattakala uku sai ya zama nawa kenan sai ya zama yana da matattakalai guda shida haka wannan minbari ya zauna a nan cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanni suna huduba akan shi har lokacin da aka yi gobara masallacin nan ya kone kuma shi ma minbarin ya kone tare da shi to daga nan ne aka rasa minbarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in ka shiga masallacin annabi kaga minbari ba shi bane wannan ne tana yi wannan an canza shi sau 100 ma na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at lalle hakika mutane su daina barin juma'o'i da suke barin sallar juma'a da suke yi su daina aw la yaqtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah ya shahi akan zakatansu thumma la yakununna minal ghafilin sannan za su kasancewa daga cikin rabkanannu rahu muslim ratoshi yana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suke daina zuwa juma'a su bari in ka ba su bari ba ba su bar barin juma'a ba to Allah zai masa hukuma kaga wannan yana nuna ashe juma'a wajibi ce sallar juma'a wajibi ce akan duk wani musulmi balagagge mai hankali mazaunin gida namiji wanda baya da wani uzuri na shari'a wanda zai hana shi kenan wajibi ce akan shi dole ne yaje ba wajibi bane akan mace amma idan mace ta tafi tayi babu matsala kuma sallar juma'an nan ita dai ce aka wajabta maka azhar ba ta zama madadinta sai in kawai wato an rasa juma'a ba a same ta ba amma wanda aka wajabta ma ita ce don haka barin juma'a laihi a wannan hadisi dake cikin sahihi muslim ya nuna cewa duk mutumin da ya bar sallar juma'a daya aka ƙara wata juma'a da gangan yake biyu har aka yi sau uku to shikenan in dai da gangan ne har ya bar juma'a uku to Allah zai shahe zuciyar shi shi kuma aka ce Allah shahe zuciya bala'i ya samu da Allah shahe zuciyanka ba alherin da zai ƙara shiga kuma wannan sharrin dake daddale na barin juma'a ba ya hita kenan kullum rauni zaka yi ta ƙarawa zaka yi ta ƙara rauni kuma raunin zai shahi har sauran ibadunka saboda an shahi zuciyanka tare da raunin dake ciki da kasawa da ragwanci wajen ibada kenan akwai matsala dan haka ba karama ukuba bace Allah yake yi ma mutum ya shahi zuciyar shi in ka karanta Qur'ani zaka ga mutum sai kafirin da ya kai wani mataki na kafirci Allah yake shahe zuciyar shi amma wannan ukubai za a maka kana matsayin musulmi in dai kana barin sallar juma'a da gangan tana wuce ka kenan shi yasa kuskure ne babba laihi ne mai girma musulmi ya bar sallar juma'a ba CDD ba sadada a wani kauye na Sudan wata shekara an samu wani malami ya bayyana yace mutanen kauyen da ya dauke masa sallar juma'a kawai su daina kuma malami ne mai karatu saboda haka aka daina sallar juma'a mutanen kauye suka daina sallar juma'a karshe da aka ji labari hukuma ta tura mai malamai daga babban birni aje a tattauna da shi malamai suka je suka tattauna da shi sai tambaye su yace mu nan Sudan wace mazhaba muke bi aka ce malikiya yace to a mazhabar malikiya babu juma'a ga mai balaguro sai malamai suka ce eh haka nan ne to amma ku nan kauyen ku masu balaguro ne sai yace yi mutun da muka zo duniya ai cikin balaguro muke yace duk wanda Allah ya halitta a duniyar nan ai cikin balaguro yake yace dan haka ya nazari ya ga kawai cikin balaguro muke jasa yace kawai ya sauke mutanen kauyen to aka nemi ya tuba kan wannan fatawa ta shi wannan ta saba wa fahimtar magabata babu wanda ya wannan fahimta kawai ya tuba ya kiya aka yanke shi in to haka nan ne inda akai ba addini muhimmanci in wani ya hoto ya kawo wata fassara ta iskanci kan aya Qur'ani ko ta wani hadisi wanda aka duba sama da kasa ba a taba jin irin wannan fasarai ba da kai za a tara mai malamai ne su tabbatar mai da ƙarya ce yake duka cikin musulmi tun daga annabi har zuwa da ake musulunci ba a taba jin irin wannan fahimta ba da irin wannan fasara shi kuma Allah ya hana kai addini sabanin yanda magabata suka yi ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'min duk wanda ya saba ma annabi bayan shari'a ta bayyana gare shi kuma ya bi hanyar da ba ita bace masu imani na farko suka bi nu wallahi ma tawalla to zamu jibanta mai abin da ya jibanta ma kanshi wa nuslihi jahannam kuma kona shi cikin wutar jahannama to kaga yanzu inda a ce akwai addini da ba addini muhimmanci da ƴan tacinan nan da ƴan kalakatan nan masu zuwa kowace sahiya sai kaje sabon abu daga bakin su to da kiran mutum ne za a yi kawai a ce ya ja aya ya fassara a dora kallon shi yana ja har sai ya ƙare ya fassara za a ce to an ji ka ja kuma ka fassara yanzu wannan fassara da kai duk sauran malaman gari ba haka suke fassarawa ba abinda ya saura shi addinin musulunci tunda kai ka ce Qur'ani ne kadai kake bi to ga aya Qur'ani Allah ya ce bai yarda ba ka bi wata hanya wadda ba ita ba ce hanyar da masu imani suka bi yanzu kana iya gain wasu magabata ba ma zancen sahabbai ba, tun nan da shekara 500 akwai wani wanda ya irin wannan fasarai taka, kuma ya fahimci irin ayan nan yanda kai ka fahimce ta a yanzu? A babu, to ka duba. In kuma akwai ka gai, in babu to kawai ba daidai ba ne abinda kake a kan shi, baka hisawaran musulmi ba na farko sanin addini. Kawai ka tuba ka yi saranda, in yace ya ki tuba kawai sai a helle maka. Wallahi da kaga da ba wani dan tace da zai kuta ba gobe. Amma bi saboda an ce lokacin demokarasi ne lokacin iskanci. Raga kowa yana ganin wai ke sama wato duk inda wani sheidani yake ce ga demokarasin nan ta hibrige shi, zuba kaji an ta cinin yanzu ba cewa suka yi wa demokarasin ta ma hishara an musulunci. Kiza ka suka ce ba saboda in zauda inda demokarasin nan ita ce kadai za su iya wannan shiga taka, amma in musulumcin za a yi wallahi babu koha babu dama ta abar wani ya bata addinin Allah. Kuma ko a demokarasin can inda jagororin tun da yanzu munan demokarasin mu ta Afrika yawanci za ka ga musulmi ne ke jagororin. To tunda ku musulmi ne, in dai musuluncin nan yana da kima da daraja a wajen ku, ya kamata kuma ku yi amfani da demokarasin nan. Ku turke makareci, amma ya hukumcin da ya dace da shi. Amma aka ci gaba da barin shi, to ire-iren su hutawa za su yi ta yi. Za su yi ta hutawa, za su yi ta kullawa. To Allah ta'ala ya tsare mu. Don haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suke daina sallar juma'a, suke barin sallar juma'a su daina, ko kuma Allah ya shahi zukatansu. Idan Allah ya shahi zukatansu sun malaikunun da minal ghafilin, sannan haƙiƙa za su kasancewa daga cikin rabkanannu gafalallu waɗanda ba su iya taɓuka komi a cikin addinin Allah. Allah ya mamu tsari da haka. Rawahu Muslim. Za mu tsaya akan wannan hadisi, abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi. Kurakurai, Allah ta'ala ya gafarta mu musulmina musulmi gara. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Alhamdulillah.